بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren Lahadi wanda ya daidai da daren 10 ga watan Rabiul Awwal Hijira na da shekara 1427 daidai da 8 ga watan April shekara ta 2006 muna karatun littafin 40 hadith na al-Imam Muhyiddin Nawawi Allah ya gafarta mishi Allah ya ji dan iyayen shi da malaman shi mu ma muna addu'a Allah ya gafarta mu iyayen namu da malaman namu a yau zamu tashi kan hadisi na 6 ne a inda malai yace al-hadithu sadis hadisi na 6 an ga wurin ko hadisi na 6 malai yace an abi abdullah an nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhuma daga baban abdullah sunan shi An-Nu'man dan Bashir Allah ya tsara musu yarda shi da mahaifin nashi kada yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun lallai halal a bayyana take duk abin da yake halal ne to Allah ya riga ya bayyana shi karara a cikin alqur'ani duk abin da yake haram ne a bayyana yake Allah ya riga ya bayyana shi shine innal halala bayyinun halal a sarari take a fili take ba a boye ba misali duk inda mutum ya dauki naman rago ya ci ya san halal ne duk inda aka yanka naman rago aka ci ya san halal ne amma duk inda aka dauko mushar rago aka cifa an san wannan haramun ne ashe kaga halal a bayyana take haram ma a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatu sai dai a tsakanin su akwai wasu al'amura masu rikitarwa wadanda suke ba a gane halal bane ba a gane haram bane la ya'lamuhunna kaseerun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba su san su ba lazimin wannan ashe kadan daga cikin mutane sun san su kenan tunda da yawan mutane ba su sani ba kadan sun sani kenan wato yanzu wannan yana nuna kenan malamai sun san abubuwan da suke shubuha ne kaza dai rikicewa mutane da yawa malamai sun san babu rikici a ciki ko za su iya saka shi ya koma halal ko ya koma haram amma mutuncin mutane irin waɗannan abubuwan suna rikita su sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kawo ka'ida wadda dukkan jama'a da suke rikicewa game da waɗannan abubuwan za su fahimta sai yace fa man ittaqa shubuhati wanda din ya kiyaye abubuwan da suke da rikici fa qad tabra'a li dinihi wa 'irdihi to ya kubuta da addinin shi da mutuncin shi duk abin da ya zan shubuha ne to idan ka bar shi zaka zan addinin ka ya kubuta sannan mutuncin ka zai kubuta don haka wani daga cikin malamai magabata yake cewa kada ka rinka zargin mutane akan tuhumar da suke maka idan ka saka kanka a cikin abu mai rikici wato in ka shiga cikin shubuha a ce malamai ne ko limamai za su yi taro limaman juma'a ko malaman juma'a za su yi taro sai su samu wani masallacin juma'a ko wata makarantar islamiyya ko gidan wani daga cikin su sai su yi taro to amma malamai sai suka je sai suka kama wani conference hall a cikin wani hotel sai suka tafi suna taro sai wani daga cikinsu wata bukata sai ta fito da shi yana sha'awar goro ko yana sha'awar wani abu wanda ba za a samu a wannan hotel ba sai ga babban malami ya fito daga hotel a daidai sa'ar da yake fito wannan kuma ga wata tsaleniyar yarinya ta hadu ita ma tana fitowa tafiyar shi daban tafiyar ta daban wanda ya zo wucewa da guduwa a taba mai ya gani malam ko liman ya fito daga wani hotel sai dai na zargin liman ko malam yanzu addini da mutuncin liman ko malam ya kubuta bai kubuta ba me yasa malam bai guji abin da yake akwai shubuha ba da yawancin mutane za su gane cewa liman suna taro ne a wurin da yawancin mutane za su gane malamai na taro ne a wurin shubuha ta hadu ga hotel ga kuma sadda aka ga malam ke fitowa kuma ga wata yarinya ita ma tana fitowa ta yi ma shi gaba ɗaya bai lura da ita ba to kaga ashe duk abin da zai taɓa mutuncinka kai ko addininka ko danginka, to abin da yafi zaman lafiya shine kamar wannan abu. Ina fatar mun gane. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Wa man waqa'a fi shubuhati," wanda kuwa duk ya fada a cikin shubuhohi, abubuwan da ke rikici, "waqa'a fil haram," to lalle zai fada cikin haramu. Don ku gaya min yadda limamai ko malamai za su je taro a irin wannan hotel, ba su ga mashaya giya ba, ba su ga mazinata ba, ba su ga mata tsirara ba, zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Kaga garin fadawa ga abin da in an tambaye ka zaka ce ai dai ba haram bane, eh ba haram bane, amma kuma dai ba halal bane. To garin fadawa cikin abin da yake da shubha, ka samu kanka a halin fadawa ga haram. Ma'ana duk inda shubha take, ko da ba a hukunta ta haram kai tsaye ba, to amma sababi ce daga cikin sabubban da ke kai mutum zuwa ga haramun. To sakamakon haka, domin kula da ka'idar saddu zari'a, toshe kafar barna, sai ya ce to duk abin da yake shubha to ka bashi shi ma. Idan baka gane ba, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai maka misali, yace karra'i, kaman mai kiwo ne, ya ra'a haula al-hima, wanda yake kiwo a kewaye da danni, an yi wani danni ko shinge ko wani katanga haka, an tsare wasu shuka da aka yi, sai wani yazo yana kiwo yana bin gefen wannan danni ko jinka, yushiku an yarta'a fihi, to yana kusa da ya fada cikin shi yayi kiwo. Domin idan har ya zuba dabbobin shi suna bin gefen wannan danni suna cin ciyawa, wata dabba ta iya kubucewa bai sani ba, zai ta fada ciki. Ashe abin da yafi shine kada mutum yayi kiwo kewayen da yake akwai shinge, ko dan kada wata ta kubuce ta fada ciki. Ala sai Annabi yace ku saurara, ku fadaka da kyau, wa inna li kulli malikin hima, kowanne mai mulki yana da iyaka, kowanne mai mulki yana da guidelines, yana da dokoki, yana da iyakoki, inda ya zana banda nan nan iyakar shi ce, kowanne mai mulki yana da iyaka. In ka dawo, kowanne mai mulki tsakanin shi da wata kasar, ai akwai wata border tsakanin wannan kasa da wannan kasa, kowa yana da tashi iyakar, ko? To sai ce wa ala wa inna himallahi maharimuhu, iyakokin Allah su ne abubuwan da ya haramta, duk abin da Allah ya haramta, to wannan iyaka ce wadda Allah baya so ka kusance ta. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, annabi yace ku sake fadaka ku ji, a cikin jiki akwai wata tsoka, idza salahat, idan ta baci, salahal jasad kulluhu, ko idza salahat, idan ta gyaru, salahal jasad kulluhu, dukkan jiki zai gyaru, wa idza fasadat, idan ta baci, fasada al-jasad kulluhu, dukkan jiki zai baci. Ala yace ku fadaka ku saurara, wa hiya al-qalbu, ita ce zuciya, idan zuciya ta gyaru sai kaga jiki ya gyaru, idan zuciya ta baci sai kaga jiki ya baci. Kyakkyawan misalin da za a yi a haka, dukkan mutumin da yake da lafiyayya kuma kyakkyawar zuciya, to in ka dubi tsabar jikin shi ma sai ka ga gabobin shi lafiyayyu ne gar da gar. Amma duk mutumin da zuciyar shi ta riga ta baci, to sai gabobin shi sai su fara shaye-shaye, baki zai fara shaye-shaye, hannu zai fara dauke-dauke, azzakari ko farji zai fara zinace-zinace. To daga nan sai ka dubi jikin nashi, gangar jikin, sai ka ga wasu tabbai ko kuma wani canji ya faru. Idan ta bace ka ga labban shi sun yi bakake kire, hannayen shi sun yi duhu, sawun kafar shi sun yi duhu. Idan zinace-zinace ne ko luwaɗi, sai ga wasu kuraje sun fara fito mishi a ainihin fuskar shi. Idan sata ce, yau ka ganshi nan da rauni, nan gobe ka ganshi da bandeji, jibi ka ganshi da karyayyen kafa, gata ka ganshi da hannu yankakke. Me yasa? Saboda zuciyar ta bace. Sakamakon bacin zuciyar sai yasa hannu ya dauki dukiyar wani, sai wannan ya kama shi ya buge shi, sai wa jikin rauni. Zuciyar ta bace sai ya dauta ba ya sha, zuciyar ta bace sai ya ainihin je zina, to shine sai kuma sai kaga jiki ya ainihin bace. Da wannan ne malamai tun da suka bada muhimmanci wajen tarbiyyar zukatan mutane, yadda za a gyara tunanin mutane, a gyara zukatan mutane. Idan zukata suka gyaru shikenan, sai kaga yunwa ta kama wani bawa daga cikin bayin Allah, sai zauna wannan yunwa ta zama sanadin mutuwar shi. Yunwa sai ta kama wani, sai kaga duk halittar su iri ɗaya ce, yadda wancan yake mutum, wannan ma mutum ne, wancan yana da hannaye, wannan ma yana da hannaye, amma wannan sai kasa jure mai yunwa, sai ya dauki hannun shi sai ya sa, sai ya sata, sai kaga yunwan nan ta sa shi ya hau katanga, wani zai haura sha'awa, sai kaga ta sa ya kama wadda bata halatta ba yana zina da ita, a halin wani kuma ba zai haka ba,
me yasa? Saboda baci da kuma gyaruwar zuciya. To dan haka idan har ana so a samu al'umma ta gari jama'a, sai an bada muhimmanci wajen gyaran tarbiyya. Gyaran tarbiyya kuma da sanin abubuwan da ke bata tarbiyya, zama ake ana nazari, idan aka gano su sai a tsaya a bi matakan da ya kamata a shar'ance wajen gyaran su. A hankali za ku ga cewa ana nan zaune sai ku ga yaran ku tarbiyyar su ta lalace, saboda su waɗanda ke bata tarbiyyar ba zuwa suke da ƙarfin tsiya ko da zage-zage ba, abu ne suke sako sakon shi ko a talbijin ko a rediyo ko a jaridu ko a mujallu ko kuma wata kafa ta yaɗa labarai. A hankali sai su zo suna saka wa mutane waɗannan tunani, sai ga an waye gari irin tarbiyyar da suke so ita za a waye gari ana bi. Misali, idan aka zo da wani turare wanda ya samu karkuwa a wurin jama'a ko man shafawa ko sabulu, ana so a yi tallan wannan turare ko man shafawa ko sabulu. Ta hanyar tallan kuma ana so a shigar da wani bacin tarbiyya, sai a samu wata tsaliliyar mace mai kyau, sai ta sawo wani dan siket dan karami wanda tun daga matsayin farjinta har ko ina ana iya gani. Sai ta fito talbijin ko jarida, sai a ga tana shafa wannan mai, ga yadda ta zama kyakkyawa, ga yadda ta zama kaza. Sai nan a lokacin ana tallan man shafawa ne ko ana tallan turaren ne ko sabulu, amma kuma ana isar da sakon cewa ga yadda ya kamata mai shafa wannan man shafawan ya kasance. Shikenan sai ku ga yara, ƴan mata da matan aure da ke shafa wannan man shafawa ko turare, madadin su shafa turaren su gaba da kayan su na mutunci. A'a, sai ka ga hatta irin shigar mai shafa turaren sanda take talla irin ta za su kwaikwaya. To a hankali sai abu sai a bata tarbiyyar su. Shi yasa in ka ga mutum da matsatsan kaya ba dukan shi za ka yi ba, in ka ga yarinya da matsatsan skirt ko matsatsan wando ba dukanta za ka yi ba, ba zaginta za ka yi ba. A hankali ne aka bi aka bata zuciyarta. To da zuciyar ta ɓaci sai jikin ya ɓaci. To hanyar da za ka bi kai ma sai ka yi tunanin ya za ka yi ka gyara zuciyar tata. Idan ka ga mace da hijabi, hijabi ba a yadi yake ba, ba a jika ba ne, a zuci ne. In hijabin ya zauna a zuci, shikenan ba za ta ji kunyar sanya doguwar riga da babban hijabi ba, saboda zuciyar ta gyaru, Allah ya rufe zuciyar, don haka sai ta yadda ta rufe jikin. Idan aka bar zuciyar ta lalace ta zama tsirara, to sai kaga kuma ita wannan mai tsiraicin zuci tana sha'awar ta bayyana tsiraicin jikinta. Don haka duk wasu kalmomi da za a faɗi in ba ƙoƙari aka yi aka gyara zuciyarta ba, to ba za ta taɓa yadda ta sanya ainihin tufafin da zai rufe jikinta ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan hadisai waɗanda kamar yadda muka faɗi tun a karatu na biyu na wannan karatu, cewa malaman musulunci sun faɗi sirrin da yasa aka ce yana daga hadisan da musulunci yake kewayo a kansu. Domin duk wanda ya kula da wannan hadisin ya aiki da shi, za ku ga ya zauna lafiya, Allah ya gan shi da mutunci, jama'a ma su gan shi da mutunci. Domin dalilin da zai sa Allah ya ga mutuncinka shi ne ƙoƙarin kula da abin da yake haramun, ka bar shi. Dalilin da zai sa mutane su ga mutuncinka shi ne ka kiyaye duk abin da suka san cewa wannan abin yana zubar da mutunci, sai ka bar shi. Sai a waye gari Allah na ganin girmanka, mutane ma suna ganin mutuncinka. Da zarar ka karya wannan ka'idar, ka buge idda haram take, shubha ka fada cikinta, kafin kwana uku sai ka ga baka da mutunci a wurin Allah, baka kuma da daraja a wurin mutane. Yaya ake gane rashin mutunci ko rashin karkuwarka a wurin Allah? Shine ka ga duk garinku ana kinka. Idan ka waye gari duk garinku ana kinka, kowa ya ki jininka, to alama ce ta cewa Allah maɗaukakin sarki ma baya yi da kai. Saboda hadisin Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan Allah yana son wani bawa, sai ce wa Jibril ina son wane ka so shi, ta ce mala'iku su so shi, sai Allah ya so shi, mala'iku su so shi, mala'ika Jibril ya so shi, sai a zubo mai farin jini a bayan ƙasa, sai ga kowa yana son shi, kowa yana son ya haɗa jiki da shi, kowa yana son a ce tare yake da wani. Saboda me? Saboda ya bi Allah, Allah ya so shi, ya sa Jibril ya so shi, ya sa mala'iku sun so shi, ya zubo mai farin jini da kwarjini a duniya. Idan ka saba ma Allah har ya zan Allah baya yi da kai, sai ce wa Jibril, ka Jibril bani yi da wani, bani kaunar shi, ka ƙi jinin shi, ka sa mala'iku su ƙi jinin shi, ka saka mai ƙiyayya a bayan ƙasa, sai ya zama ko ina sai ka ji ba a yi da shi. To duk sanda ka ga mutum ya samu kanshi a irin wannan bakar ƙiyayya, mutanen kirki na ƙinka, mutanen banza na ƙinka, kowane nau'in mutane aka je aka kasa ka a gabansu, sai su ce ba sa yi da kai. To alama ce akan cewa ka lalata zumunci da ke tsakanin kai da Allah, don haka Allah ya zuba maka wannan bakin jini. To kuma hanyar da ake bi ake samun ɗaukaka zuwa ga Allah ita ce kula da abubuwan da Allah ya ce a yi, barin abin da Allah ya ce a bari, sannan kauce wa shubuha. Duk abin da ka san shubuha ne kauce mishi. Karka ce a yau ai babu nassin da aka ce kaza haram ne, sai a ce maka kai kuma babu nassin da ya ce halal ne, eh ya zan yana da rikici kenan, eh to abin da ya fi ga gare ka da addininka to ka bar shi. Sai ka ce a kai dai tunda ba nassin da ya haramta, ba nassin da ya halatta, za ka ci gaba da yi. A halin kuma yin wannan abin zai afkar da kai zuwa ga abin da Allah ya haramta, to wannan abin ainihin wato ya zan shubuha. Za ka waye gari ɗan lokaci kaɗan, ba ka da mutunci a addinance, ba ka kuma da ainihin mutunci a idon jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda na fara faɗi tun farko cewa babu abin da Allah ya rage sai da ya bayyana a cikin Alƙur'ani, sannan manzon shi ya bayyana a cikin ainihin sunna. Saboda nassin Alƙur'ani yana cewa yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim. Allah ya nemi muku bayanan abubuwa dalla dalla don kar su kubata. Allah maɗaukakin sarki masani ne game da komai. Sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa a wani wuri, wama kana lakum an ta'kulu mimma ko وما كان لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه باكو ده دليلن da raku kicin abin da aka ambaci sunan Allah akan shi, wato duk abin da aka yanka shi indai an ambaci sunan Allah akan shi to wannan abu ya zama halal. To yanzu wannan ayar ta zo tana magana akan cewa kada a ci abu sai wanda aka yanka da sunan Allah. Amma yanzu aka yanka jaki ko alade ko kare da sunan Allah zaka ci? Ashe kaga wannan ayar tana buƙatar sai an ɗauko wasu ayoyin za su fassara ta. Wato duk abin da ya halatta a ci daga abubuwan da Allah ya lissafa a Ƙur'ani ko manzon Allah ya lissafa a cikin hadisi, to bai halatta a ci ba sai an ambaci sunan Allah. To in ko har aka ambaci sunan Allah, to ba ka da dalilin da zaka ce ba za ka ci naman rago ko naman kaza ko naman saba. Ina fatar mun gane wannan kenan. To idan ka fahimci wannan, sai ka gane yana daga cikin aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗagawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shine bayanin wannan shari'a wadda aka turo shi da ita. Don haka akwai abubuwa da yawa kuma Ƙur'ani ya zo da su ya ce haramun ne, sunna kuma ta zo da wasu ta ce ainihin haramun ita ma, wanda in ka duba a Ƙur'ani kuma babu. To a ƙa'ida duk abin da ya zo a Ƙur'ani da sunna Allah ko Annabi suka ce haramun sai a karba, duk abin da ya zo Ƙur'ani ko sunna cewa halal sai a karba. Dan da zaka ce sai abin da Qur'ani ya haramta kawai zaka haramtu, to akwai abubuwa da yawa kuma suna nan a cikin sunna an haramta su. Misali dabbobi masu dagi kamar zaki, kamar kyarkeci, waɗannan Qur'ani bai yi magana akan haramcin su ko halalcin su ba, amma hadisi ƙarara ya ce haramun ne. To yanzu ka ce duk abin da hadisi bai haramta, duk abin da Qur'ani bai haramta ba, kai halal ne a wurinka, to kaga zaka ci naman zaki kenan, zaka ci naman kyarkeci, wanda waɗannan abubuwan kuma haramun ne da nassin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ɗauko ayar suratul a'raf inda Allah madaukakin sarki yake cewa kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq, wane ne ya isa ya haramta abubuwan dadi da abubuwan sutura da Allah ya fitar wa bayin shi. In ka dauki umumin wannan ayar kace zinare ya halatta, kaje ka sanya zinare ko alharini, me zai faru jama'a? Sai dan ka saba wa Allah kenan a matsayinka na namiji, domin namiji ba zai sanya zinare ba, mace ba za ta sanya namiji ba zai sanya alharini ba. To yanzu in ka dauki hujjar wannan ayar ka kafe da ita akan cewa ya halatta abinda duk ka ga dama ka sa, sai ka kawo alharini, nassin alharini bai zo a Qur'ani an haramta ba, hadisi ne ya haramta. Nassin zinare Qur'ani bai haramta ba, hadisi ne ya haramta. Kaga da wannan zaka gane cewa ashe ba zai yi musulmi ya ibada ba sai ya hada Al-Qur'ani da sunna gaba daya. Don haka Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. An saukar maka da Al-Qur'ani ne don kai wa mutane bayanin abubuwan da aka ainihin wato saukar ba ta cifa. Ina fatar mun gane. Sannan ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Ahmad ya rawaito da isnadi sahihi, annabi yake cewa taraktukum ala bayda'a naqiyya layliha ka nahariha la yazighu anha illa halik, na barku akan hanya farasal daranta da ranarta duk ɗaya ne, babu wanda ke bacewa sai wanda yake halakakke ne. Wato ashe ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rage sai da ya bayyana. Sahabi Abu Dharr yace tuwfiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma ta'irun yuharriku janahihi fis sama'i illa wa qad dhukira lana minhu ilmun. Manzon Allah ya kwanta ya rasu, babu wani tsuntsu da ke daga fukafukan shi yana fiffirwa a sama sai da annabi ya bamu wani ilimi akan shi. Wato annabi ya bayyana duk abin da ake bukata a cikin wannan shari'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan kaɗan daga jimillar abubuwan da za mu faɗi kenan a cikin wannan hadisi, wanda wannan hadisi yana ɗauke da ka'idoji masu girma ƙwarai da gaske waɗanda shi kanshi hadisin ya ainihin bayyana su. Ina fatar mun gane. Allah ya taimaka. Na'am. Kamar yadda na kawo mana cewa daga cikin malamai akwai wanda yake cewa lallai ne dukkan mutumin da yake so ya zauna lafiya to sai ya kubuci ainihin, wato ya guji bin abin da yake shubha, in ba haka ba ya buɗe ƙofar zargi, zargin kuma da babu zunubi. Dan in ka saka kanka a shubha mutane za su zarge ka, kuma kai ka buɗe ƙofa a zarge ka ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To malai yace al-hadithu sabi', hadisi na bakwai, an abi ruqayya, daga babar ruqayya, tamim ibn aus ad-dari رضي الله عنه شيني تميم دان اوس الداري الله يقارا مشي يردا شيني بهاوشي يكي تشا تنيم تميم ني تميم سي بهاوشي يكي تنيم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تميم الداري يتي منزون الله صلى الله عليه واله وسلم يتي الدين النصيحه addini nasiha ne salasan so uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan kalma. Qala, sai shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi, haka yazo a nuskar ku ko kunna liman, ko yawa kunna liman. Sai sahabbai suka ce to addini nasiha ne gawa. Qala, shine sai ya ce lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين نصيحة. كلمة نصيحة جماعة كلمة تيني فائي أتكين الدين المسلم. نصيحة تنهى ما فدرغسكيا, نصيحة تنهى ما كربرغسكيا, نصيحة تنهى ما كوتتا ومتاني, nasiha tana zama araha. Kamar yadda Bahaushe zai ce wane yana da nasiha a kasuwancin shi, wai yana da araha. Na gaya mai nasiha, ai na gaya mai gaskiya, yayi min nasiha, ai ya gaya min gaskiya. To shi wannan addinin namu gaba daya sai aka ce nasiha ce. To nasiha gawa ga Allah madaukakin sarki. To yanzu idan ka fassara nasiha iyakacin ma'anarta cewa fadar gaskiya, to yanzu kai kana bawa ka isa ka fada Allah gaskiya. To ashe kaga annan nasiha kuma karɓar gaskiya kenan. Ita ce duk sadda Allah ya faɗa maka magana, in ka karɓa to kayi wa Allah nasiha kenan. Ina ma'anar wannan shine ka karɓi gaskiyar da ya gaya maka. Kunga ashe dole in ka zo ta'arifin nasiha sai ka ce nasiha faɗar gaskiya, nasiha kuma karɓar gaskiya. Ina fatar mun gane. To duk sadda ka karɓi maganar Allah kai aiki da ita, sai a ce kayi wa Allah. Sannan wali kitabihi, nasiha ga ainihin littafin Allah ita ce me? Ita ce ka karanta littafin, ka yi nazarin shi, ka fahimce shi, sannan ka yi aiki da abin da ya ce, ka yi wa littafin Allah nasiha. Sannan nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yo ko da zai yi wa a ce sahabbai za su faɗa wa annabi wata magana da suke ganin gaskiya ce, to in an ce wannan hadisi zai aiki akan kowa, to yanzu mu da ke rayuwa a zamanin baya ya za mu faɗa mai gaskiya kenan. Ashe ma'anar nasiha ga manzon Allah ita ce ka karbi sunnar shi, ka yi aiki da ita, ka kuma yaɗa ta, ka yi nasiha ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wali a immatul muslimina, nasiha kuma ga shuwagabannin musulmi ita ce in sun faɗa maka ka ji ka bi, idan ka ga abin da ba daidai ba kai kuma kar kai musu tawaye. Khawarijawa su ne ke wa shuwagabannin musulmi tawaye. Khawarijawa al'umma ce waɗanda daga cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za su fito suna yi wa shuwagabanni tawaye, domin annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara yi wa, aka kawo dukiya annabi ya rarraba ya rarraba ya rarraba, sai wani ya miƙe yace wallahi hadhihi qismatun ma urida biha wajhu Allah, yace wallahi manzon Allah ba kai dan Allah ba wannan rabon kai zalunci a ciki. La hawla wala quwwata illa billah. Manzon Allah hankalin shi ya tashi, idanuwan shi suka kada suka yi jawur kamar an kada zangafar, yace wai hak ke kai canka Allah wadaranka, man ya adil idza lam adil wa ana aminu man fi sama, yace idan ni ban yi adalci ba duk duniya waye zai adalci, ni kadai ne aminin Allah, duk duniya Allah bai yarda da kowa ya bashi Qur'ani ba sai ni, to in ban yi gaskiya ba wa zai yi? Manzo Allah da ya fushi sai ya huce, sai yace ba komai, an yi wa Musa wanda tafi haka, yawace irin cutarwa ce annabi Musa bai gani ba, har sai da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. An zagi annabi Musa, an yi mai kazafi, an ce yana da cutar gwaiwa, an ce yana da kaza, saboda bani Isra'ila ba su da kunya, zuwa suke su taru maza da mata a swimming pool ana wanka tsirara. Sai annabi Musa ya ga wannan aiki ba na dattijo ba na kirki bane, ba mutunci a cikin namiji da mace su hadu, to sai ya koma gefen kogi gefe guda yana wanka. Sai suka ce wallahi ƙarya ne, ba mutunci ne yasa yake gudu ba, yana da gwaiwa ne, kaga sharri ku. To yanzu wannan ya za a iya kubuta daga wannan kazafin? Annabi Musa ya ji ya cire kayan shi yana wanka, ya zo zai ainihin sanya kayan shi sai dutse ya ja da baya, ya sake bin dutse ya ja da baya, ya sake bin dutse har aka zo cikin jama'a suka ga halittar Annabi Musa lafiyar shi lau, sai suka ce ashe ma sharri ne. Yanzu ka ga nan irtikabu akhassad dararai ne, kenan ganin tsiraici haramun ne, bayyana tsiraici haramun ne, balle gani ko bayyana tsiraici game da annabi manzo. Amma kuma a bari ane wa manzo irin Musa kazafin yana da gwaiwa wadda na kasa ce, wannan kuma yafi illa, dan haka Allah ya bari aka ga tsiraicin shi dan a yaye waccan shubuhar, yafi a bari a haka. Irtikabu akhassad dararai ne, barna biyu ce dole sai an yi daya, dayar dai ga ta ana ta kewaya ana cewa yana da gwaiwa, wannan barna ce. To kuma tsiraicin shi barna ne a gani, amma ganin tsiraicin ya fi sauki, dan daga ran nan sai aka ce ashe ma ƙarya ake. To yanzu an cutar da annabi Musa ko ba a cutar da shi ba? An cutar da shi. To da annabi ya yi fushi sai ya huce ya gayo, ai an yi wa annabi Musa wadda tafi wannan, to dan me ba zai haƙura ba? Shi ma sai ya haƙura. Da wannan mutum ya tashi ya tafi wanda ya ce annabi bai yi adalci a rabo ba, sai annabi ya dubi kwankwasan shi ya ce daga kwankwasan nan nashi ‘ya’yan shi da jikokin shi za su fito suna kashe musulmi, ya ce amma suna karatun Qur'ani, sun fi kowa iya karatun Qur'ani. Ya ce in ka gansu suna sallah, in ka gwada sallarsu da taka sai ka raina taka. Ya ce amma suna fita daga addinin musulunci kamar yadda kibiya take fita ta gudu, ga iya karatun Qur'ani, ga iya sallah, ga bin sunna, ga kaza. Ya ce amma to waɗannan khawarijawa kenan. Ina ma'ana al-khuruj 'ala al-a'imma, tawaye ga shugabannin musulunci. Yanzu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba wai jagorancin addini yake kadai ba, jagoranci yake na addini da rayuwa gaba daya. To da ya dauka ya raba, me yasa ba za ka karba ba? Shi da kanshi yace in ya tashi rabo yakan dauka ya ba wani a halin ya san cewa ga wanda yafi bukata, amma sai ba wani saboda wani in ba a bashi ba ba zai yi sharri ba, ba zai kawo fitina ba, wana kuwa in ba a bashi ba to duk sai ya rikita addini, don haka sai aka a bashi dan a zauna lafiya da shi. Ina fatar mun gane. Sannan sallah aka idar ta la'asar, annabi ya tashi a guje ya shiga gida, sai ya zo da wani guntun zinare, wani gold dan guntu haka, sai ya aje a masallaci. Sahabbai duk sun rikice lafiya daga idan da sallah, daga sallama ba zikiri ba komai, ya tashi da gudu ya shiga gida, sai ya ce wallahi wannan guntun zinare aka kawo sadaka, ina gida aka same ni, shine ina cikin sallah sai na tuna, shine na fito muku da shi. Yace kada ya tare ni daga shiga aljanna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga dukiyar musulmi ce aka kawo, guntun zinare ne fa, amma guntun zinare zai tare manzon Allah daga shiga aljanna? Idan manzon Allah bai shiga aljanna ba, duk duniya da lahira fa ba wanda zai shiga, saboda hadisin annabi da kanshi ya ce zai je kofa aljanna shi annabi, sai ya buga sai a ce waye, sai ya ce Muhammad, ya ce dama kai aka ce in ba kai ba ka a budewa. Idan annabi bai shiga aljanna ba kowa ma sai dai ya hakura fa, amma kun ga guntun zinare gashi. To wanda ya adalci irin wannan guntun zinare ya fito da shi jama'a, shine za ku ce yayi zalunci? to wannan kun ga tawaye ne ga shugabannin musulunci. To a ka'ida in aka ce wannan shugaba ne na musulunci, abu na farko za a nemi kowane musulmi ya zo ya mishi mubaya'a tukuna, ya miƙa mai hannu, ya amince da shi akan cewa shi shugaban shi ne, shi kuma dole zai kula da ka'idoji na shugabanci. Daga cikin ka'idojin shugabanci shine me? Shine dole ne zai zama yana kularwa da al'ummar musulmi abubuwa guda biyar zuwa shida. Waɗannan abubuwan hatta waɗanda ba musulmi ba ma lazimi za a kular musu da su. Wajibi shugaba na musulunci ya kula game da addinin mutane. Ba daidai bane a ce this is a secular state, a ce wannan ƙasa, wannan yanki namu ba addini, babu secularism a duniya, kakaf, wannan zalunci ne. A ce addini duk wanda kaga dama kai. Dole ne shugaba ya kula da irin addinin da za a yi. Yo, in kuka ba da ƴancin kowa ya yi addinin da ya so, ba daga nan ne kowa zai je ya ɗauko addini, ideology, philosophy da yake so ya zo ya kawo rikici a ƙarƙashin shi ba. Ashe dole ne sai shugabanci ya kula da irin addinin da mutane za su yi, sannan sai shugabanci ya kula da rayukan mutane. Wallahi dukkan shugabancin da zai bari ana kashe mutane, yan fashi su je su kashe mutane, yan ta'adda su je su kashe mutane, masu yankan kai, masu gidan juju, masu cultism, secret society, yanzu al'amari ya kai ana fawar ɗan adam kamar yadda ake fawar shanu da awaki da kaji. Ana farfesu da hanjin cikin jarirai, ana ragadada da ƙwaƙwalwar jarirai. Zaka je ka zauna, akwai restaurant na musamman a ƙasar nan tamu Najeriya, zaka je ka ci kayan cikin jinjiri, zaka je ka sha ragadada ta ƙwaƙwalwar jirajirai, saboda kana neman kai kuɗi ko ka samu mulki, ko a ce ba wanda ya isa ya buga da kai sai kai. Dole ne masu mulki sai sun kula game da irin yadda za a tsare rayukan mutane jama'a. Mutum ya taso tun daga ƙasarsu ya zama ba abin da yake tsoro sai dai mota ta yi haɗari da shi, ko kuma wata dabba ta kawo mishi farmaki. Amma yanzu in ka taso kana tafiya, duk tsufan mota ka baka tunanin ta lalace, baka tunanin dabba ta faɗo maka, abin da kake tunani mutum ɗan uwanka ya tare ka, ya kashe ka, ya kwace dukiyarka, ko ya kwace dukiyarka ya nakasa ka, in baka da dukiya ya kashe ka, dan me baka tara ka kawo mishi yana daji ya karba ba. Dole ne shugabanci sai ya kula da waɗannan abubuwa jama'a, rayukan mutane, sannan dukiyar mutane. Ɗan kasuwa ya shekara 50 yana safara tsakanin kudu da arewa, yana kai shanu da dabbobi da abinci, rana tsaka a kwashe kudin, shikenan a talauta shi, wani ya samu tabuwar hankali. Dole ne hukuma ya zanta tsarewa mutane dukiyarsu. Ku je kasashe irin Saudi Arabia ku gani, ba sa yin garejin mota a gida galibi. In ka je ka gama yawanka sai ka zo ka jefar da mota ka a kofar gida kawai. Abin da ya shafi ka kama hanya ko karfe 3 na dare ne, duk inda zaka tafi a Saudiya ka tafi, ba abin da ya shafe ka, ba wani dan fashi, ba matsala. Dole a samu irin wannan ga dukkan mulki na musulunci jama'a. Amma a ce in za ka yi tafiya sai ka tsaya ka yi ayatul kursi, sai ka yi laqad ja'akum, kuma kana tafiya kana fargaba jama'a, da ayatul kursi in ka yi faga laqad ja'akum din, duk abin da zaka ga ka ja, amma kuma kana tafiya kana fargaba. Saboda me? Saboda kawai an ba tsari jama'a, babu tsaro. To dole a tsare dukiya, addini, sa'annan rayuka, sannan a tsare mutuncin mutane. Yanzu ƴan fashi da makami kun ga irin cin mutuncin da suke wa mutane, su je su tare ka a gidanka, su kwantar da matarka a gabanka, su sadu da ita, su yi maka wulaƙanci. Matarka ta je gidan biki ko suna, an ɗauki hotonta da gwalagwalai, su zo da hoto su ce Hajiya ya kawo waɗannan gwalagwalan, ga hotonki nan, ke kina nan gidan biki kina kwasan shinkafa da fate, ana nan ana ɗaukan hotonki, baki san cewa akwai magana a baya ba. Za a biyo ki har gida a ce kawo waɗannan gwalagwalan, ina kaza, ina kaza, ina kaza. Saboda haka dole sai an tsare wa mutane waɗannan abubuwa. Shehu Usmanu a cikin littafin shi Bayanu Wujubil Hijrati Alal Ibadi yace dukkan shugaban da ya kiyaye waɗannan haƙoƙi to shi yake kira shugaba adil. To zai shiga inuwar Allah a ranar Alƙiyama, ranar da manzon Allah yake sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, yace al-imamul adil. Mutum bakwai Allah zai saka sa inuwa a ranar Alƙiyama, ba wata inuwa sai tashi. Na farko yace shugaba adil. To adilin shugaba shehu yace shine wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa, wanda duk da ya kiyaye waɗannan abubuwa bakwai, to ranar Alƙiyama ba zai shiga aljanna. Dan haka wani sahabi ya zo wurin manzon Allah yace, ya manzon Allah, ni me ne maka ne? wani an bashi mukami, wani ya zama minista, wani ya zama director, wani permanent secretary. Ni kuma an manta da niya manzo Allah da mu aka fara addinin nan. Manzo Allah yace kai ce inna hasa takunu nadamatan yawmal qiyama. Yace wallahi shugabanci ba abun marmari bane, yace duk wanda ya sai yayi nadama ranar alkiyama. Duk wanda ya shugabanci sai yayi nadama. Sayyidina Umar yana kwance cikin jini, aka zo aka ce ranka ya dade, kai mulki, kai adalci. Idan ka cika za mu dau kujeran nan mu ba danka. Yana cikin jini ya daga kai yace kai canka, yace baka idan Allah ba fadanci kake. Yace dana Abdullahi dan Umar da bai iya sakin mace ba, ya saki matar shi tana haila. Zaka ce a dauki musulmi a bashi shugabanci. Yace Allah wadaran magana kai, yace wannan kujerar idan alheri ne to wanda na samu ya ishi ni da ƴaƴana da jikoki na har abada. Yace ba za su saki hawa ba. Idan ko sharri ne yace Allah ya tsaida shi daga gare ni. Yace ni Umar na shiga uku. Yace idan naje kiyama abinda nake fata in tashi ba yabo ba fallasa. Ba yabo ba fallasa. Wanda duk duniya an tabbatar da cewa Umar ya kafa gwamnati, gwamnati ta adalci. Amma kaje yana cewa ya shiga uku in aka tashi kiyama. Umar ya kwanta yana ainihin bayan gari yana hutawa da la'asar. Wani Kirista ne Nasara daga kasar Egypt ya nada gwamna, dan gidan gwamna ya je dake shi ya ci mutuncin shi, ya je kai kuka government house aka wulakanta shi. Sai ya ce bari zan tafi wurin shugaban ku can a Madina. Kirista ya taho Madina, ya zo bayan gari sai ya ga wani mutum yana kwance a bayan gari a bishiya haka yana hutawa, ya sa kafa ya hankade shi, ya ce tashi mu je ka kai ni wurin mai gidanku. Ya ce wa? Ya ce Umar. Ya ce ni ne. Ya ce tabara nan ka kai ni wurin manyan mutane kana talaka kafanta bayan gari kana cewa kai ne Umar, kana hauka ne? Ya ce ni ne Umar. Ya ce ba Umar Amirul Mu'minin ba? Ya ce ni ne. Ya tsaya yana mamaki, ya ce me matsalar ka? Ya ce yanzu kai kana rayuwa a wannan halin, ga gwamnan ka can ƴaƴan shi na wulakanta mu. Sai ya barke da kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yace na san addinin gaskiya ne, wadancan kawai yan demokradiya ne suka shigar da harka suka lalata. Ya jama'ar musulmi, idan muka fahimci irin wadannan adalci na su sayyidina Umar, wadanda da jinin su ne wannan addinin ya gina. Sayyidina Umar wai duk gidan shi fa babu daduma, sallaya duk gidan government house babu daduma. Ya ga matar shi Atika tana sallah sai ya tsaya a kanta, sai da ta idar da sallah ya ce na kika samu wannan darduma? Sai ta ce a wani ne gwamnan ka zai zo daga Azerbaijan, shi ne ya zo min da ita tsaraba. Tsaraba? Sai ya ce aje a kamo shi, amma a dake shi tukuna sai an lallasa shi sannan a zo da shi. Da aka zo da shi gaban sayyidina Umar, Umar ya ce ku sake dukan shi bai dauku ba. Sai ya ce ranka ya dade ka sau, ai mini hamzari, me ne fina? Ya dau da duma ya ce me ya hada ka da matata ka kawo mata wannan? Ya ce ai tsaraba ce. Ya ce daga dukiyar musulmin ka ɗibo ka kawo mata? Ma'ana wannan ma bribe ne. Kun ji EFCC sun farko jama'a. Ya za a yi kana gwamna ka kawo mata shugaban kasa da duma sallaya, kuma shugaban kasan bai da ita a government house a villa? Ku duba waɗannan mutanen jama'a. Su Abu Ayyub al-Ansari an tura su jihadi, sun je sun kama Philistine, sun ci Baitul Maqdis, amma mai gadi ya ce ba zai ba su dan mabudi ba na masallacin Baitul Maqdis. Me yasa? Yace mu mun karanta a littafinmu wanda zai karbi mabudi wani mutum ne ba irin siffarku ba, ku waɗannan kun yi shiga gashi 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 gashi. Sai suka rubuta sayyidina Umar. Sayyidina Umar yana ganin takarda, sai ya kintsa ya nemi a bashi presidential jet, a bashi jirgin sama wanda zai kai shi daga Madina zai kai shi Baitul Maqdis. Sai aka yi approving mishi jaki, shine presidential jet. Sa'annan aka zo aka hada shi da yaro guda ɗaya wanda zai rinka mai hidima. Sai aka ce jaki guda ɗaya ya ishe ku. Sai ya ce haka za a yi. Sai ya ce wa yaron, to kai kaga yanzu in muka hau jakin nan mu biyu mun zalunce shi, da ni da kai mu danna jaki ɗaya har ya kai mu wannan gari mun zalunce shi. Ba zai yiwu kuma ni in hau kai kana korawa ba, ba zai kuma kai ka hauni ina korawa ba. Abinda za mu yi mu raba tafiyar zango zango daga gari kaza zuwa gari kaza, kai ka hau, in ka sauka ni kuma in hau, sannan kuma sai mu kora jakin ya tafi shi kadai shi ma ya huta. Haka fa har suka isa Baitul Maqdis saboda adalci. amma da suka zo dab da za su isa sai ya zama ton din yaro ne. Yanzu yaron ne zai hau Umar ya kora, kuma gashi za a shiga gari ga gwamnoni da ministoci da permanent secretaries za su zo tarbe. Suna zuwa sai su Abu Ayyub al-Ansari suka daka wa yaro tsawa, baka da kunya ne, kana bar yalla bai yana kore jaki, kai kana kan jaki mahaukaci ne, kai ce a tsari muka yau, ku bari kada tsarin mu ya rushe, a shiga gari a je a aiki. Da suka dubi Umar kuma rigar shi ma ba ma riga ɗaya ba ce, ma riga ce kwaya ɗaya amma yadi kala 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 17, ba shi da bai samu arzikin yayi riga guda ɗaya ba. Haka ya ɗibo wannan kala, wannan kore, wannan yalo, wannan ja, wannan ina, duk ya mammanna ya haɗa riga. Suka ce ranka ya daɗe, kai mana alfarma mana, ya za a ce shugabanmu ya zo da riga irin wannan? Ai za a ce mana tasku rege mun buga ba mu dace ba kaza kaza, ba haka bane ƴan bariki za su faɗi? Ya ce wallahi ita Allah yake so ya gani a jikin Umar, don haka ita ya bashi. Ya ce kuma je a yi aiki. Yana zuwa da ya ce wa mai gadi kawo mabuɗi, sai miƙa mai, ya ce yawa yanzu na ga wanda muka karanta a littafinmu cewa wani mutum ne mai kayan talakawa ƙasƙantattu, shi zai zo ya karɓi mabuɗin, yanzu muka gani. Waɗannan mutanen jama'a su suka yi adalci, su suka kafa musulunci nan jama'a. Idan muka taho tafiya nan kurkusa jama'a, a nan Adamawa, ai akwai wakilin Sardauna, ba shi ne Ribadu ba? Gidaje nawa ya bari, gonaki nawa, ina suke? Ba su tara komai ba. Tafi Kaduna ka gani gidajen Sardauna nawa ne, gonakin shi nawa ne, ba su tara komai ba, ba abin da suka tara. Agui Ironsi ya kashe Sardauna 1966, sai ya sa aje a duba account din Sardauna. Da aka duba sai ga Sardauna ma ya ci bashi, ana bin Sardauna bashi ma, aka ce sai da ya ci za ya tsa. Ya ce kai cho, shi ya ɗauka Sardauna ya faci kuɗi ne, shi ya sa ya sa aka kashe su. Sai ga ashe ma bashi ma, overdraft ake cewa ne ko menene turancin masu banki, bashi ma ake bin Sardauna. Har sai nadama ya ce ashe ma ni ina zargin sun saci kuɗi, ashe ma talakawa ne, ma bin su ma bashi ake. Dole mu ɗauki darasi daga waɗannan bayin Allah na gari. Amma yanzu kowa ya fito da hoton shi, yana so a kai shi ƙauyensu a gabatar da shi, ya fito kansila ko ciyaman ko kaza, saboda mai yanzu mulki talakawa ne suke service din, masu mulki jin daɗi suke. Wanda zamanin Sayyidina Umar talakawa ba sa iya ci da kansu. A lokacin nan Sayyidina Umar ya ce to tunda haka ne shi ma yanzu ya koma gurasa zai rinka ci, har saboda cin gurasa ba mai, tunda talakawa ba su iya samun man gyaɗa da za su dangwala ba, ya ce shi ma a rinka ba shi gurasa yana ci, duk gefen bakin shi ya tsatsage. Haka aka ce ranka ya daɗe, ka ƙuntatawa kanka, ya ce a talakawa na ma haka suke, don haka dole ne mu tafi haka tare, in Allah ya buɗa musu ni ma sai in ci. Waɗannan bayan Allah jama'a, wallahi in muka yi koyi da su Allah zai albarkace mu. To yana daga cikin haƙƙin da shugaba zai kiyaye wa mutane, to wajibi ne mutane su yi wa wannan shugaba mubaya'a. To in ya kasance azzalimi ne, fa gashi shugaban musulunci azzalimi ne, ya za a yi? Manzo Allah ya ce ku ba shi duk haƙoƙin shi, duk darajojin shi, ku kuma ku nemi naku a wurin Allah. Amma manzo Allah bai yarda da a tashi a yi tawaye ba, a tsarin sunna kenan. Allah ya taimake mu. To yana daga cikin abin da ake nufi nasiha ga ainihin wato al'ummar musulmi baki daya. A cikin hadisin Jarir dan Abdullahi al-Bajli yace bayatu annabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslimin. Na yau manzon Allah mubaya'a akan zan tsaya da sallah, sannan zan rinka bada zakka, kuma zan rinka nasiha ga dukkan musulmi. Nasiha ga dukkan musulmi ita ce idan musulmi ya same ka ya gaya maka nasiha, ka karɓa. In kai ma ka ga abin daidai, ka faɗa mishi nasiha, shi ne nasiha ɗin, kai mishi ya maka. Annabi ya kwatanta musulmi da cewa tsakanin musulmi da musulmi kamar madubi ne. Kowa ya fahimci misalin nan jama'a, don wannan hadisin kamar ina ga mutane wani lokacin ba su tsaya su yi nazarin shi. Da annabi ya ce misalin mumini da mumini kamar madubi ne. Idan ka tsaya gaban madubi ka duba, sai ya ce maka hularka ba ta tsaya ba sai ka gyara. Hancinka gyara, da tasono sai ka gyara. Bakinka akwai ragowa ko ka gyara. Gemunka gashi kaza kaza gyara. In ka gama gyarawa kakaf, in ka wuce gaban madubin ka tafi waje. Idan wani ya zo ya tsaya gaban madubin zai ce ɗazuwa na da ya yi nasiha in wani yazo baya nunawa, ko kun fahimci misali? In ka tsaya gaban madubi duk ya gama gyara ka ka gyaru, in ka wuce in mutum na gaba yazo zai ce wannan rabu da shi karka ga yayi gayu ni na gyara mai fa, ba dan haka ba zai fita da koko a gemun shi. Madubi na fada wa mutumin da yazo daga baya, to a tsarin nasiha haramun ne ka yi nasiha ga mutum ka koma kuma kana fadi, in kai haka to ba nasiha ba kenan, fadiha ke. A tsarin nasiha jama'a ba a nasiha a cikin jama'a, matarka ce, ɗanka ne, sirikinka ne, bawanka ne, yaranka ne, sai ka zaunar da shi kai karkai kaza karkai kaza karkai kaza. Wannan yana daga cikin annasu li kulli muslimin, wanda Jariru yace yayi wa annabi mubaya akan haka, Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi. Allah ya taimake mu. Har wa yau a cikin hadisin Muslim daga Abu Huraira annabi yace haqqul mu'min 'alal mu'min sittu, dukkan mu'min yana da darajoji haƙoƙi guda shida akan dan uwan shi mu'min. Falakara minha idza tansahaka fansah lahu, daga ciki annabi yace duk sanda musulmi ya nemi maka nasiha to ka karba, duk sanda wani yace to Allah ina son magana da kai, na ga cewa dazu da muka yi sallah ga kaza to Allah a gyara, karka ce ni za kai wa nasiha tun kafin a daura auren kaza kaban ka nake sallah, a'a karka yi haka. Sannan kai kuma mai gabatar da nasiha kai ma akwai ka'idoji da logistics da ya kamata ka bi, idan ka ga cewa wannan in ne mai nasiha ba zai karba ba zai rena shekaruna, karka ce to ya rena din mana, a'a ai so kake ya karba ko. Yanzu jama'a idan ka shigo anguwan nan ta wuri dole ka ga wata tsale da yayarinya, sai ka zo ka ga mahaifinta wani dattijo ne hakimi ne sarauta ya harda kafa daya ya dora akan daya, zaka iya zuwa ka ce baba na ga yarka ina so shine nake so ya ko za a bani, haka zaka yi, kai ka san hanyoyin da zaka bi. Ya ce ai wani tsohon ma'aikacin gwamnati ne a Kaduna, sai ka ce ni ma dama a Kano bafana ya taba aiki a Kaduna, sai ka tafi ka je ka samo shi ko shi zai gyara maka hanyar aure, ba haka ake yi ba? Dan ne in ka ga ya kana so zaka bi hanyar da ta kamata, amma in kana da nasiha ba zaka bi yadda ta kamata ba, wato ba isar da sakon ba, amma yaya zaka isar da sakon, ko kun fahimta jama'a? Al-Hassan da Husaini sun wuce dattijo suka ga bai iya alwala ba, suka ga wannan dattijo suka zo suka ce baba baka iya alwala ba, to tashin hankalin duniya zai faru, sai suka koma sai suka ce to yanzu dattijo nan in muka je muka yi nasiha za a yi rikici, baba baka iya alwala ba zai ce tun kana daura auren uwarku muke alwala, ka ga yaran banza yaran kaza kaza, in kuma muka kyale shi mun gabarna mun kyale. Sai Hassan yace to abinda zamu yi mu je mu ce mishi akramaka Allah mu dauka shi babban malami ne, mu kuma yan makarantar islamiya ne muke musu ni na iya kai baka iya ba ana musu, mu je mu bashi girman malanta sai mu ce zamu ya gyara mana. Aka je akramaka Allah ala gafata malan, ni dama ina alwala ne dan uwana yace ban iya ba, shi ma yayi nace ban iya ba, shine mun wuce ka sai muka ce to ga wani babban malami ma, to shine muke so mu yi ko malan ya gyara waye ya iya daga ciki, kaga yanzu sun iya strategy sun iya yadda za a gudanar da sakon. Al-Hassan yazo ya ce akramaka Allah barin yi alwala, Hassan yazo ya alwala kyakkyawa da tije ya gani, to ka san mutane kuma akwai ojoro, kai ba malam ban aka ce akramaka Allah sai ka ce ma aka sai ka karba ka shi ya, in ba haka ba da aka zo aka tsara mai malanta ai da sai ya ce tun farko amma sai ya karba. To sai Husaini kuma yazo ya alwala, Husaini sai alwala irin ta wannan dattijo, dattijo yana gani sai ce a yara Allah ya muku albarka, na dai gane kuna son ku gyara min ne to na karbi nasiha ku, to kaga abin da ake yi kenan, kaga abin da ake kenan, dole ne nasiha sai ka san yadda zaka isar da ita, in ba haka ba sai ta zama fadiha ka kunyata mutun kenan. Ina fatar mun gane, Allah madaukakin sarki ya taimake mu, abu na farko kenan. Abu na biyu dangane da nasiha ga shuwagabannin musulmi jama'a da kuma nasiha ga talakawa, ya zo a cikin hadisin Muslim daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi yace inna Allah yarda lakum salasan, Allah ya yarda yana jin dadi ku abubuwa uku. Na farko yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah yana jin dadi ku bauta mishi ka ku hada shi da komai. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Allah yana so ku hada kanku ku rike igiya Allah gaba daya kar ku rarrabu. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, sannan Allah yana so ku zama masu nasiha ga wanda duk Allah ya sa ya zama shugaban ku. To ina nasiha ga wanda yake shugaba, shine in aka ga abubuwan da ya ba daidai ba a san hanyoyin da za a bi a isar da sako. To yanzu akwai wani sira'a da ke faruwa tsakanin shuwagabanni da malamai da matasa. Su matasa abinda suke so a zo wurin wa'azi a faɗa, a yi caji, a yi kabbara, a tona asirin kowa ma duk tawargaje. Talakawa ma haka suka fi so. Galibin talaka yana son ya ji an faɗi laifin mai mulki, a yi kabbara, a yi caji, ƙarshe a ce mai mulkin yana wuta. To sai shi talaka ya ji daɗi. Matasa ma sai su ji daɗi. Galibi abin da yake faruwa kenan. Amma su kuma malamai waɗanda suke ƙwararru ne a harkar da'awa, sukan samu mai mulki ne su da shi, sai su yi mishi nasiha. In suka yi mai nasihar kuma duk yadda hali ta juya ba za su fito su faɗa ba. To sai matasa kuma sai su dinga ganin cewa yo ai waɗannan malamai ba sa yin abin da ya kamata. A'a, abin da yake wajibi a kanka a matsayinka na malami shi ne ka yi nasihar, ka yi ta kuma yadda ta kamata. Misali, Shehu Shagari aboki ne kuma ajinsu ɗaya da Malam Abubakar Mahmudu gumi Allah ya gafarta mishi. Ya ce wallahi gaban shi yakan faɗi in ya ga Malam Abubakar gumi ya shigo ofis ɗin shi. Ya san cewa to ya yi wani abu ba daidai ba kenan, ya zo ya gaya mai. Amma malam zai nemi appointment shi da shi. Kuma Shehu Shagari ya ce duk sanda ya ji malam ya nemi appointment, ya ce to zai zauna da shirin, zai karɓi nasihar kuma gyara za a yi. Ya ce don ya tabbatar tun suna ɗalibai malam bai taɓa buƙatar wani abu wurin shi ba, balle yanzu shi ya zai shugaban ƙasa, shi ya zama malami. Kuma ya ce har da ya sauka shugaban ƙasa malam bai taɓa ce mishi yana son wani abu ba. Duk sanda ya zo ofis ɗin shi ya ce to ya san yau fa gyara ce. Shehu Shagari da kanshi ya ɗauki wani makekin fili a area 11 ya ba Malam Abubakar Gumi. Amma wallahi abin mamaki har Malam Abubakar Gumi ya mutu bai ma je ya ga filin ba. Sai da wasu 'yan ta'adda suka yi ta zuwa suna gurgura filin. Sannan bayan rasuwar Malam Abubakar Gumi aka zo aka ɗan samu aka gyara filin, yanzu aka ɗan yi makaranta a wurin. Fili ne gari guda. Amma shi abin da ya damu shi ne addini ya gyaru. Addini ya gyaru, magana fili, magana gida, su ba wannan ce matsalar su ba, amma dai addini ya gyaru. Don haka sai suka rayu da mutunci, suka mutu da martaba. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Yawwa, to jama'a kun ji wannan. To yana daga cikin nasiha ga littafin Allah, kamar yadda muka ce kula da karanta littafin Allah. Jama'a, Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi ko wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, haka ne ko, sirran wala wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Lallai waɗanda suke ainihin karanta littafin Allah, suke tsaye da sallah, suke ciyarwa daga abin da aka ba su a sarari ko a bayyane, a boye ko a bayyane, waɗannan sun kafa kasuwancin da ba zai rushe ba. Karatun littafin Allah, ba zai yi ka iya karanta littafin Allah ba sai ka koya. Jama'a, muna zuwa muna koyan karatun Alkur'ani. Jama'a, muna karanta Qur'ani da tajwidi, muna sadaukar da ƴaƴan mu su yi karatun Alkur'ani, muna mutunta malaman Alkur'ani. Idan muna karanta Alkur'ani muna tadabburi da Allah yake afala yatadabbaruna Alkur'ana am ala qulubin aqfalaha. Dole a tsaya a lura da Qur'ani, sannan a fahimce shi, sannan ai aiki da shi. Da ake cewa shari'ar musulunci, jama'a, shari'ar musulunci fa ba a kotu take ba, hudud ne kawai a kotu. Yadda zaka zauna da matarka shari'ar musulunci, kana bin wannan? Yadda za ka zauna da 'ya'yanka shari'ar musulunci, kana bin wannan? A daina hayaniyar ana shari'ar musulunci jiha kaza, ba a shari'ar musulunci jiha kaza. Shari'ar yanke hannu ko yanke wuya ko yanke kaza ba ita ce asalin shari'ar da ake magana kadai ba, bangare ce ta shari'a. Amma duk rayuwar musulmi mai ce ce shari'a ce. Ko an yi lancin shari'a a jihar ku ko ba a yi lancin shari'a ba, in akwai musulmi kwaya ɗaya to akwai shari'a a jihar. Don haka yanzu akwai shari'a a America, akwai shari'a a California, akwai shari'a a ko'ina a duniya, saboda akwai musulmi kwaya ɗaya a wurin. Amma in ya ce yana jiran sai an zo an yi biki, an yi lancin, an yi kaza, sannan zai fara aiki da shari'a, wannan ya nuna dama ba shari'a yake so ya ba. Abu na farko ke ne. Abu na biyu, dangane da littafin Allah, jama'a, dole a kare mutuncin shi. Allah ya kawo mu wani zamani waɗanda ba su yarda da littafin Allah ba, ba wai sun tsaya ga ba su yarda ba kawai, suna gaya wa littafin Allah baƙaƙen maganganu, suna wulaƙanta littafin Allah, wanda faɗin baƙaƙen maganganu da ɗan sauƙi ma don an saba ji, don Qur'ani ya bada labarin kafiran Makka sun taru sun kewaye Ka'aba suna ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adabin alim. Wai Qur'ani suke cewa wai in har gaskiya ne su sun kafirce, ai musu faran kwatsa daga sama ko azaba ta zo. kunga wannan izgilanci ne. To amma kafiran yanzu suna rashin ladabi ga littafin Allah. A Kano aka samu kafiri ya dauki Alkur'ani izu 60 ya aje a toilet, duk sanda ya kashi sai mai da shi shine toilet roll, shine toilet paper, sai ya dauko ya kada kashi ya zuba a ruwa ya flushing Alkur'ani izu 60. A Kano aka samu wannan, yanzu wannan ba tsogana bace. Yanzu duk musulmin da yawa Bible haka, to a hukuncin musulunci za a halaka shi, za a kashe shi, saboda Bible din nan magana Allah ne, ba magana Allah ba, amma dai akwai ma'anar jimilla abinda Allah ya saukar a ciki, to ba a yadda ka wulakanta shi ba. Kuma ma koda kai baka yadda magana Allah bane, Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kar ku zagi waɗanda suke bauta wani abu wanda ba Allah ba, in suka dawo suka zagi Allah sai ya zama ko kuka jawo Allah kenan. A ƙarƙashin wannan bai halatta musulmi ya ce zai zagi Annabi Isa ko ya ɗauki Bible ya wulakanta ko ya zagi addinin Christianity ba. Me yasa? In yi haka ya yi tsogala. Babu tsogala a cikin addinin musulunci jama'a. Tsogala addinin ɗan tasha ne. Ɗan tasha ne zai son ya ga tasha ta zauna lafiya, saboda ba zai samu ba sai an hargitse. Amma musulmi so yake a zauna lafiya, dan in aka zauna lafiya shine zai sa addini ya yadu. Yau da wani kafiri zai zo ya ce maka to Allah ranka ya dade, ina so in zo masallacin ku in ji karatu in ji wa'azi, Allah yake ka bashi izini a zo a saman mai wuri na musamman ya zauna. Wa in ahadun minal mushrikina sajaraka ko ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. In ya roki alfarma yake yana so ya zo ya ji wa'azi, zai ji tafsiri, zai ji karatu, ya ce ka zo ana gayyatar ka. In ya gama ji a dauke shi a hada shi da mutane su tsare shi har sai an kai shi angosu ko kuma gidan shi. Idan babu zaman lafiya haka zata yiwu? Ba zata yiwu ba. Ashe musulmi ba dan daba bane. Dan haka musulmi baya tsogala. To duk wanda zai je ya ce bari ya tsogali musulmi, ya zagi annabin su, ya zagi littafin su, ya zagi addinin su, to wannan ya kamata ai declaring din shi wannan dan daba ne. Ba addini yake ba. Domin duk daga cikin annabawa Annabi Isa ya fi kowa ma kaunar zaman lafiya. Ina fatar mun gane, ma'ana duk in ka tattaro annabawan Bani Isra'ila, Annabi Isa addinin shi addini ne na matukar zaman lafiya. Dan haka yana ji yana gani suka kama shi, suka wulakanta shi, suka yi kaza, suka yi kaza, suka yi kaza, don a ka'idar addinin cewa aka in an mare ka ta wannan ba da wannan kuncin. Haka addinin yake. Amma a cikin addinin musulunci fa ba a kai ga wannan juriyar ba, a cikin yahudanci ma ba a kai ga wannan ba, amma a cikin addinin Annabi Isa nan mare ka ta nan dama juya musu haguma, in suka mare ka to kun gama, eh to Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye sai kai salati ka wuce. To ashe ba wanda ya kamata ya fi Kirista son zaman lafiya. To in har aka ce ga wani yana cewa shi Kirista ne amma yana tsogalar fada, ya ce bari ya zana hoton Annabi ya wulakanci, bari ya jefar da Alkur'ani, bari ya zagi musulunci, bari ya zagi addininmu, wallahi wannan ba Kirista bane, kirta kirta ne. Wajibi ne a ɗauki mataki a kan shi. In ba haka ba za ku rinka ɗiban masu addini kuna haɗa su da ƴan daba, kuna cewa duk masu addini. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne ka kai matuƙa wajen yi mishi biyayya da kuma taimaka mishi da kanka da dukiyarka matuƙar yana da rai. Bayan ya rasu kuma ka je ka lazimci neman ilimin sunnar shi, kai aiki da sunnar shi kuma ka yi haɗa ta. Wannan nasiha ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan in aka ce an zagi manzon Allah zama bai same ka ba. In aka taɓa mutuncin manzon Allah babu ta zama jama'a. Sai an ƙwato wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙi da ƴanci. Dan jama'a su san abin ba na wasa bane. Sannan nasiha da shuwagabannin musulmi mun faɗi, aka ce ka rinƙa son gyaruwarsu. Wato kamar yadda na faɗi jama'a, talakawa ban sani ba ko talauci ne gama kai su matuƙa. Kamar talakawa ma ba sa son shugabanninsu su gyaru. Kamar kullum talakawa so suke su faɗa ma da shuwagabanni. Amma nan da malam ya zo Ibn Rajab yana magana a kan gyaruwar shuwagabanni, sai ce ka rinƙa fatar su gyaru, su dawo suna adalci, su dawo su zama mutane masu mutunci. Yanzu bana da muka je wani taro da wasu manyan malamai a Saudi Arabia, abin ya bani mamaki. Wai duk daɗin ma da ɗan Saudiya yake ciki. Duk kwanciya hankalin ma da mutanen Saudiya suke ciki. Wai a yadda aka tsara mulkin salsalar gidan Abdul Aziz, wai ma 'yan Saudiya ba su ma fara jin daɗi ba ke. wai a yanzu ne ma aka ce yanzu ne a tsarin in Abdullahi ya fara to yanzu ne za a ji daɗi, don haka wai an ba da doka gwamnati ta ce kowa a ninka mai albashin shi uku, da wuya ake ci, haƙuri ake da rayuwa, kana ɗaukan rabin miliyan sai a ce a baka miliyan ɗaya da rabi. To yanzu ba shi yasa za ku ji kullum a gidan rediyonsu da talabijin ɗinsu kullum sai suna khadimul haramain sharifain hafizahullahu a'azzakallahu, wani ya ji ya dan iya adab haya islami ya zo ya waƙe khadimul haramain sharifain, kowa fata yake khadimul haramain sharifain ya ƙara gyaruwa, dan ya san in ta gyaru shi ma za ta gyaru mishi. Ina fatar mun gane. To yana daga cikin dai nasiha ga shugabanni a rinka fatar musu alheri da cewa Allah ya gyara su, da kuma fatar yadda al'umma za su haɗu akan ainihin bin su, da kuma fatan su kuma su daina zalunci. Sannan nasiha ga al'ummar musulmi baki ɗaya shine duk abin alherin da ka so wa kanka ka so wa musulmi, duk inda za ka ga sauki ya faru ka je ka kawo wa musulmi, duk abin da zai kawo zaman lafiya ka kawo wa al'umma. To duk wannan yana daga nasiha ga ainihin wato al'ummar musulmi. Nasiha ga Allah kuma ita ce ka bauta mishi shi kadai kanka hada shi da kowa, sannan duk abin da ya ce ka bi ka kiyaye, duk abin da ya hana kuma ka bari, Allah ya taimaka. Waɗannan kaɗan daga cikin ainihin wato abubuwan da za mu faɗi kenan dangane da ainihin wannan hadisi. Allah ya taimake mu. Malam yace al-hadithu thaminu, hadisi na takwas ko, an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, daga Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda shi da mahaifin shi Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, Abdullah yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yace an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, ba wai fadar ba kawai, shaidawar, ashe daga nan zaka san cewa ba zuwa ake a rufa kafirai da yaki ba sai har sun fada a kyale su, ba shine hikimar ba. Idan aka zo da'awa ake tura malamai su je su yi a gari su nuna mutane addinin musulunci, amma ba ka yin wa'azi da baki sai ka yi a aikace, ka'idar da annabi ya sunnanta wa sahabbai kenan. In annabi ya tashi sai ya tura sahabbai sai su je su zauna gari su yi mu'amala a ga halaye na gari, sai kuma daga baya sai a ji sun tayar da wa'azi. Ana mamaki da sun shigo gari su ƴan kasuwa ne, sai kuma a ji an ce ƴan kasuwan nan da ke kawo dabino ko waɗanda ke kawo kaza wai sun ce yau suna da wa'azi, sai a rinka mamaki. Yau dama malamai ne, sai a ce to bari dai mu je mu taru mu ji. To da sun zo sun fara wa'azi aka ce ba su dadewa, ba su tsawaitawa abinda suke kokarin hada mutane da aikin da suka yi. Ce jama'a kun dai san mu ne muke kawo kaza garin nan, mu ne masu gaskiya, mu ne masu amana, mu ne masu kaza. Jama'a suna cewa eh, sai su kuma su ce kunu amsalana. To ku yi kokari ku zama irin mu. Saboda me? Saboda sun ga gaskiya. Sa'ad da Bahaushe yake ɗauka daga Zaria, daga Kano, daga Sokoto, Zamfara yake zuwa yake wa'azi a Ghana, yake kasuwanci a Ghana afwan. Kun san yaya ƙabila Ashanti suke cewa Bahaushe dan Allah suke ce mai. In ga Bahaushe a lokacin sai a ce ga dan Allah ya zo, sai ka ɗauke shi ka bashi shagonka, ka bashi mabuɗin shagon, ka nuna mai inda zai rinka tara kuɗin gaba ɗaya, ba zai ci ko kwabo ba. Don haka sai mutanen Ghana suka yi ta karɓan addinin musulunci a hannun Zamfarawa, Sakkwatawa, Katsinawa, Kanawa da sauransu. Don haka yau akwai manya-manyan malamai Katsinawa, Sakkwatawa, Kanawa da ina ne suna nan zankame a Ghana. Saboda ne waɗanda suka fara zuwa mafa ba wai malamai ba ne, ƴan kasuwa ne, suka tafi neman abinci, amma saboda suna da tarbiyya ta addinin musulunci da suka je suka nuna gaskiya sai aka yi ta karɓan addini, shi ne manyan malamai suka yi ta koma a can suna wa'azi. An dubi irin kabilar mu an ce mana ƴaƴan Allah saboda an ga mun kiyaye gaskiya jama'a, yanzu mu kuma nan mun dawo al'umma ta lalace da cuta. Tsabar gaskiya ce fa ta sa su tunda kafirai ne a lokacin nan ba su san wani abu ba, kawai in sun ga gaskiya za su ce wannan dan Allah ne, Allah ya turo shi ya zo ya nuna halin baban shi ne. Na fatar mun gane. Allah ya taimake mu. To in aka yi wa mutane da'awa jama'a idan suka ƙi bayan sun san Allah sun ga gaskiya, to shine sai a yake su din. Amma ba wai kawai zuwa za ku samu garin kafirai ku ta kashe su, ku ce kuma la ilaha illallah, yau suka san me la ilaha illallah su kuma kuma ma in sun faɗa sun san me lazimin ta, ashe sai an yi wa'azi, sai an nuna wa mutane, sai an shiryar da mutane jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, wa anna muhammadar rasulullah, sannan kuma mutane su shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne, sai cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wa yuqimu salata, sannan mutane su tsaida sallah. Ina fatar mun gane lallai ne musulmi ya ƙi yin sallah, to za a yaƙe shi har sai ya dawo yana tsaida sallah. Wa yu'tu zakata, sannan za a yaƙi musulmin duk da baya zakka har sai ya bada zakka. Dole ka bada zakka, dan in bala'i ya zo saboda baka bada zakka zai shafi kowa. Dan haka ana iya yaƙar mutumin da baya bada zakka, aka ce ko da yaƙin zai kai ga kashe shi ne, sai an danne shi da ƙarfin sa an kwaci zakka. Fa idza fa'alu zalika, to idan mutane suka aikata haka, suka karɓi addinin musulunci, suna sallah, suna zakka, faqad asamu minni dima'ahu, to sun tsare jininsu daga gare ni, ba zan yaƙe su ba, ba ji musu ciwo, ba kashe su. Wa amwalahum, sun kuma tsare dukiyoyinsu, illa bi haqqil islam, sai dai in sun taɓo haƙƙin musulunci. Duk yadda kake kula da musulunci, ran da ka je kai sata, to ran nan za a taɓa jininka, nan za a yanke hannunka. Ran da ka je kai zina, ran nan za a taɓa ka. Ran da ka je ka taɓa wani haƙƙi na musulunci, ko da kai musulmi ne, to ran nan za a yi maka hisabi, shine haqqul islam. Wa hisabuhum, amma sauran sakamakonsu kuma ala Allah ta'ala, yana wurin Allah madaukakin sarki. Domin ne duk mutumin da ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya tsaida sallah, yayi zakka, sannan baya taɓo haddi da za a taɓa shi, to yanzu kuma karka je kana bincika, to yaya menene imani shi, yaya aqida shi take, yaya kaza na shi, a'a tunda dai kaga musulunci zahiri, eh to karɓi musulunci zahiri. Idan wani abu ya bayyana, kai hukunci da abin da ya bayyana, amma abin da bai bayyana ba, to karka ce sai ka binciko menene ke boye tattare da shi. Wannan yana daga cikin kuskuren mutane. Abin duk da ya zama ya bayyana na musulunci, sannan babu saba wa musulunci, to ka bar mutum, sauran sakamakon shi kuma yana ga Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yake rawahu al-Bukhari wa Muslim, al-Imam al-Bukhari da Muslim su suka ainihin ruwaito wannan hadisi. Mun yi sharhohin gaɓoɓin wannan hadisi da dama a ƙarƙashin hadisi na biyu, don haka a yanzu sai mu ce al-hadithu at-tasi'u, hadisi na tara, an abi hurairata radiyallahu anhu, an abi hurairata abdurrahman ibn sakhr radiyallahu anhu, daga abu huraira al-kunya shi kenan, sunan shi abdushams, bawan rana, lokacin yana maguzanci, ya zo ya shiga christianity, mutumin kasar yaman ne, sannan musulmi suka je suna wa'azi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, sahabbai da suka karɓi addinin musulunci a madina sai suka tafi yaman, su tufail, su abu ayyub al-ansari, su abu musa al-ash'ari, da suka kai addinin musulunci, sai wannan mutum mai suna abdu shamsin ya ji wa'azi, da ya ji wa'azi sai ya musulunta, da ya musulunta shikenan sai ya samu matsala da mahaifiyar shi. Mahaifiyar shi tace ahir ba ma ta san ganin shi, shine yau gudun hijira ya dawo madina, yana isowa madina sai iso da kyanwa kulya yana wasa da ita, sai annabi ya ganshi sai ya kiraye shi da abu huraira, baban karamar kyanwa, sannan ya sa mishi suna ga ingantacciyar magana abdurrahman. To kaji asalin takaitaccen tarihin ainihin wannan sahabi abdurrahman abu huraira kenan. Ina fatar mun gane. To ran nan sai ya buƙaci saurayi ne, ya buƙaci, yana so ya je ganin gida, ya je ya gaida mahaifiyar shi, amma kuma mahaifiyar ba ta son ganin shi, ta ɗau zafi game da christianity, ba ta son musulunci. Sai zo ya ce ya manzon Allah, ka yi addu'a ina so zan je in ziyarci uwata mu samu fahimtar juna. Manzon Allah ya ce ka tashi ka tafi, ya haɗa kayan shi zai tafi. Annabi ya yi addu'a, Allahumma hadi umma abi huraira, Allah ka shiryar da mahaifiyar abu huraira. Abu huraira ya isa, yana isa sai ya samu har ta musulunta, har a cikin gidan ma ta gina ɗaki ma da ta aje tana sallah. Ya zo zai wuce, bai san yadda ɗaki yake ba kaza kaza, sai kawai ya ji ta kirayi sunan shi, ya Aba Huraira, ai ga ni nan ina sallah. To tasbihi kenan ko kabbara Abu Huraira zai yi, addu'ar Annabi ta yi aiki akan shi. Hadisi sahihi ne, al-Imam Muslim ya ruwaito shi. To kun ji tarihin Abu Huraira kenan. Shi yasa in kana da baba bai fahimci addini ba, ko bai fahimci sunna ba, addu'a za ka yi, ka sa a yi maka addu'a, ka sa a yi mishi addu'a, Allah ya sa ya gane. Domin alherinka ne a ce danginka suna aljanna, ba ka da natsuwa in aka ce naka ba su aljanna. Shi yasa wata rana Annabi ya fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko Jibril bayan gaisuwa, me yasa ka kuka, ga ka kai ne dan gatan Allah, ba wanda ya kai ka a wurin Allah, me damuwarka? yace yaya bazan damu ba bayan akwai al'umma ta da za ta shiga wuta. Sai Allah ya saukan mai da wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ka bari aje lahira, Allah zai maka kyauta wanda sai ka yarda da ita. Annabi ya fassara ita ce za a kai shi aljanna a ce duk inda ya ga nashi ina shi ya kwaso su wuta, duk inda ya ga ina shi masallata ya je ɗibo su. Ai kun ga an yi mai kyautar da sai ya yarda da ita kenan. Yanzu ba cewa aka yi wane da wane ba, shiga duk inda ka ga naka musulmi kawai ka ɗibo su ka yi waje da su. Wane ya sha giya tsautsayi ya kai shi, wane ya yi ta tsautsayi ya kai shi, wane ya ci kuɗin jama'a an kai shi wuta. To ya za a yi tunda ya daku ya azabtu a wuta? Sai Annabi ya je ya fito da shi. Annabi ya ce hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ji babu sauran musulmi a cikin wuta, sannan hankalin shi ya kwanta aljanna sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya kara Abu Huraira yarda. Qala Abu Huraira yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, abinda na hana ku sai ainihin ku bashi. Duk abinda Annabi ya hana sai a nisance shi jama'a. Wa ma amartukum bihi, abinda na umarce ku fa'atu minhu mastata'tu, sai ku zo da wannan abu gwargwadon ikon ku. Saboda duk abinda aka hana ka jama'a zaka iya bari, ka daina shan giya. To duk abubuwan sha, ga mirinda nan, ga fanta nan, ga kaza nan, ka je kai ta sha. Abu ɗaya aka hana ka, duk abinda zai bugar da kai ka kasha. Amma bayan haka duk abinda ba zai bugar da kai ba ka je ka sha. To kaga ai kaga kadan aka hana ka, aka halatta maka mai yawa. Sannan mata aka ce kar kai zina, in kana da hali ka je ka samu matar da tafi kowa kyau a garin nan ka aura. Sannan wata hikimar Allah a cikin haka, sai zama ba sai masu kuɗi ko sarakuna ne ke haihuwa kyawawa ba, sai kaga kuturu da gurgu da makaho ya haifi tsaleniyar ƴa, haka ne? Sai ka je ka aura, ga ta ƴar talaka, ga ta kuma tana da kyau. Kaga ashe baka da dalilin da zaka yi zina. Sannan da aka tashi wajen abinci sai aka haramta maka duk abin da zai cutar da kai, duk abin da aka ce karkaci, to akwai cuta ne a ciki. Alade yana da cuta, to karkaci, to ci naman rago, tinkiya, saniya, duk waɗannan abubuwan ba su ishe ka ba sai ka ci alade wanda yake da fitina, wanda yake da cuta, wanda yake da kaza. To a ƙarƙashin wannan duk abin da aka hana ka zaka iya bari. Amma abin da aka umarce ka ba duka zaka iya yi ba, sai aka ce to abin da aka umarce ku ku zo da shi gwargwadon ikon ku. Abin da ka zo da shi gwargwadon iko shine kayan iyakar yadda ake nema ke. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasratu masailihim, wadanda suka gabace ku yawan tambayoyin su shine ya halaka su. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da kuma sabawa annabawan su. Haka yazo ko? Wato yawan tambaya in aka faɗa kuma sai su saba. Asalin wannan hadisi wa'azi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, yace ya jama'a Allah ya farlanta muku ku yi haji, dan haka ku je ku yi haji. Sai wani mutum yace kowace shekara, kowace shekara Annabi ya shiru, kowace shekara Annabi ya shiru. Sai ce Annabi yace kun ga da na ce eh da ta zama wajibi, to yanzu guda ɗayan ma yaya aka iya? Wani ko Kano bai taba zuwa ba, don aka ce dole duk shekara sai ka je haji. To yanzu ga kudin hajjin ma ka shiga jirgi awa tara an dafa ku kamar gidan biredi, to ya ka iya da wannan? Kaga ka so ka je din ma ka biya kudin, ka biya komai, da kuma jirgi ka shiga, amma kuma an ce ku sauka. To yanzu in aka ce ko shekara ka zan ka sauka daga jirgin nan, sai kuma ka share kafa ka kafa dole ka tafi ashe. To kaga abu ya zama fitina kenan. Wani zai ce to gaskiya ba zai iya musulunci ba, amma musulunci sai aka ce so ɗaya, so ɗayan ma aka ce in kana da hali. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, sai inda hali. An fahimci wannan? To daga ran nan sai Annabi ya ce to daga yau ku bar ni kamar yadda na bar ku. Kar wanda ya sake tambaya ta sai abinda na faɗa muku. Shine Anas ya ce to mukan ji daɗi idan wani baƙauye ya zo sai ya zo ya tambaya sai mu ji ƙarin karatu nan. Amma mu muna zaune sai mu zauna kamar an daura tsuntsaye a kanmu, saboda an ce kar mu tambaya. Saboda tambayoyin in suka fara yi jama'a, tambayoyi ne na tada hankali. Wani yanzu ya ce ya manzon Allah waye babana? Yanzu dan Allah wannan ba fitina ba ce? Waye babanka? Kai yanzu har ka girma ka musulunta baka san babanka ba? Sai manzon Allah ya ce abuka Huzafa, Huzafa ne babanka. To shi kuma bai san Huzafa ba, wanda ya sani daban. to kaga kuma matsala ta faru. Yanzu da je tambayi baba shi to ya akai kenan, yanzu ba ya ballo fitina ba, to ka zauna lafiya bai fi maka ba. Yanzu wannan tambayar akwai abin da za ta kare ka, abin da za ta kare. To kullum mutane in ka duba ire-iren waɗannan tambayoyi su ne mutane suke yi. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna a'zama al-muslimina fil muslimina juruman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Musulmin da yafi kowa laifi daga cikin musulmi shine wanda ana zauna lafiya ya tambaya game da wata matsala da ba haram bane, yanzu saboda tambayar shi aka ce haramun ne, to wannan yafi kowa laifi a cikin musulmi. Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'a, duk sanda za a yi tambaya sai a yi tambaya wadda za a fahimci addinin musulunci. Wata rana sahabbai suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta tambaya, wannan yace ya manzon Allah, babana ya mutu yana ba ma guje, yana ina? Manzon Allah yace babanka na huta. Wani ma yazo ya manzon Allah, ni ma babana ba ma guje ne ya mutu. Kaifa? Yana ina? Yace yana huta. Ya manzon Allah kaza kaza. Kai, da Umar ya fahimci anya karatun nan kafin a tashi baban kowa zai shiga huta. Imana sai je duka gaban annabi yace ya manzon Allah, mun tuba, mun bi Allah a tsaye da wa'azin nan, karatun ya isa. Shine manzon Allah ya ja kunnan su, shine aya ta sauka, ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubdalakum. Ya ku mu ne ka ku rinka tambaya, qur'ani na sauka, in aka baku ansa kuma ranku ya baci. Yo, babanka ya mutu lokacin jahiliya, ba a saka magana shi ba, kai ma sai kai shiru ka ban matsalar ta tafi haka. Amma sai ka ce sai an gaya maka yana wuta ko yana aljanna, sai aka ce yana wuta, to za ka je ka ciro shi ne? Ba za ka je ka ciro shi ba. Ka samu tashin hankali ko baka samu ba? Ka samu. Kuma in ka ce ƙarya ne sai a ce ka zama kafiri, dan annabi ne ya gaya maka. Shi yasa ya kamata mutane su rinka sanin tambayoyin da za su yi jama'a. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To da wannan ne malaman fiqh musulunci suka ce in aka zo ana majalisi na ilimi ba a amsa dukkan tambayar da ta zan akwai fitina ko tsogala a kanta. Akwai tambayoyi da dalibai sukan yi na hada malamai fada, sai a zo a tambayi algafata malam, mutum ne kaza kaza kaza, sai malam ya ce ya halatta, sai a je a ce algafata malam, ina hukuncin mutumin da ya kaza 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 kaza, sai kuma ya ce wannan bai halatta ba, dan kowa zai faɗi daidai ilimin shi. Sai a je a ce to malaman ma suna fada da juna, wane ya ce halal, wane ya ce haram, sai kaga dalibai suna ta hada su fada. Shi yasa dole malamai sai sun kula, kuma dalibai su ji tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Za mu saurara anan insha Allah, saboda muna so mu shigar da tambayoyi. Sai mun zo mako mai zuwa za mu ƙara tattauna wasu matsaloli na wannan hadisi da ikon Allah, sannan mu ci gaba akan hadisi na gaba insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. To ga tambayoyi insha Allah. Ta liman ga wata tambaya, ina jin da ko ake ba daga irin ta kenan, ana wata ga wata. Wai shin malam sanyawa masallaci suna kamar Abu Huraira Mosque ko Imam Malik Mosque? To mu'amala ne ko kuma sunna ce? Shin akwai nassi akan haka a musulunci? To ka gani ko ana hana mutane kiwon akuya suna kyallata hayo. Ya halatta a sawa masallaci sunan wani ko sunan wasu? Ka karanta Sahihul Bukhari Kitabul Masajid. Imam al-Bukhari yace babul hal yuqalu masjid bani fulanin. Ya halatta a ce masallacin suwana ko masallacin wane? Ya kawo nassin hadisi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ga masallaci nan an sa mai sunan wasu kabilu, ana ce mai masallacin kabilar Banu Zurayk. Sai ka koma ka karanta sharhin wannan hadisi a cikin littafin Fathul Bari, sharhin Sahihul Bukhari, ko Umdatul Qari, shi ma sharhin Sahihul Bukhari na Badruddin Al-Aini, ko kuma Sirajul Qari, Miftahul Qari, ko na ainihin wato Qassalani, Qassalani Irshadus Sari. Waɗannan malaman gaba ɗaya suka ce ai sanyawa masallaci suna wane ko sunan su wane, ai addressing ne, address ne. Bai rushe waccan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ba. Wancan wa annal masajida lillahi yana magana ne dangane da in an zo ibada kar a bauta wa kowa sai Allah, ma'anar da'awa a nan ibada. Amma sanyawa masallaci kaza, to wannan addressing ne, don haka ya tabbata a sunna. Shi yasa yau in ka ji za a ce masallacin Ka'aba, masallaci ɗakin Allah. In aka ce ɗakin Allah, ana nufin nan Allah yake kwana? me yake nufi wurin bautar Allah? Ina fatar an gane. Masallacin Annabi, haka sunan shi kenan yanzu, Masjidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidin Nabawi. Masallacin Annabi yana nufin ana bauta Annabi ne? Masallacin Qudus, Baitul Maqdis, masallacin Sultan Bello. To kun ka tafi zariya sai ka ji an ce masallacin Albani. Wato addressing ne kawai dan a iya bambancewa, dan an tashi a ce ina ake wa'azi sai a ce masallaci kaza, a wani wuri kake sallah asuba masallaci kaza, address ne kare. Don haka cikin malamai suka ce duya halatta babu laifi ya kaza, amma karanta wadancan da fa insha Allah. Allah ya ce maka. Na'am. Wannan kuma yace menene hukuncin wanda yake shigan ban daki da radio kuma tashar da ya kama ana ambatan sunan Allah abe halatta ba? Abinda ɗayan cikin malaman nan ko Ibn Usaymin ko Ibn Baz suka bada fatawa, in ana wani program ne da kake so, suka ce sai dai ka aje shi daga nesa yadda zaka buɗe murya kana iya jiyowa. Amma on the alternative, me zai sa ba za ka sa cassette ba ka ɗauka? In ka fito a tsanaki sai ka ji. Ina fatar an gane. Amma tunda ana ambatan sunan Allah tafsiri ko karatu ko makamantan haka, ka shiga da shi ban daki. Amma za ka iya aje shi nesa ka ƙara muryar shi kana saurare, wai yana so ya jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya, ba zai iya tsaye da tashar gidan rediyon ba, kuma fitsarin ma ba zai iya tsaye da shi ba. To yana so yana fitsarin kuma rediyo yana program ɗin shi yake abin nan. To kani Allah ya kiyaye. Na'am, shi kenan tambayoyin ko? To wannan tambayar tana buƙatar ɗan lokaci kaɗan, amma bari amfani da minti ɗaya zuwa biyu don muhimmancin ta saboda yadda ta zo a daidai da zamani. Kuma kaya tsinke gindin ka ba. Wato matsala tana faruwa, handset na zamani ɗin nan na GSM, wani yana da screen saver da kalmar shahada ko ayatul kursi ko Allahu a jiki, wani kuma yana da background shi ma dai da irin waɗannan, wani kuma ringtone ɗin ya kasance ayat Qur'ani ce ko kiran sallah, ko kuma sunan shi ake kira ana cewa Abdullahi ana kiranka, Abdullahi ana kiranka, wani haka yake sawa. Ina hukuncin wannan ya shiga da shi ban daki? Dangane da ringtone dai tukuna, bai halatta ringtone ɗinka in Qur'ani ne ka shiga da shi ban daki ya ringin a cikin Al-Qur'ani ba, yayi a cikin ban daki ba, domin kaga ka kai karatun Qur'ani cikin ban daki kenan, kuma za a iya kiranka koyaushe. To in ka san ringtone ɗinka karatun Qur'ani ne ko akwai ambatan sunan Allah, in za ka shiga ban daki sai ka aje shi a waje. Amma dangane da screen saver da phone book da ke dauke da sunaye Abdullahi, Abdurrahman da makamantan haka, su abinda yake da kyau in za ka shiga ban daki sai ka kashe. Idan ka kashe, dama wannan screen saver a jikin barmaja yake, a jikin program yake, kai ne kake ganin shi Allahu. Amma in ka kashe shi, ya koma computer language, ya koma 0011 0011, wanda shine language na computer. To a yayin da ka kashe shi din nan, san da ya koma ba Abdullahi ya koma ba. Misali a phone book ɗinka idan akwai Allahu, kai ne in ka duba za ka ga Allahu. Amma inda za a koma ciki, babu inda Allahu take a rubuce. Computer language ne 00 ko 110011, yadda waɗannan su ne language ɗin da computer take fahimta. 0 a matsayin a'a, 1 kuma a matsayin e. Ina fata an gane. To wannan wani abu ne na shiga da mu na computer science. A takaice, dan screen saver da background da phone book in za ka shiga ban daki sai ka kashe. Ringtone na Qur'ani shi ma ko ka kashe ko ka aje a waje, saboda wannan matsala. To me nake nufi da kashewa? Kashewa game da screen saver, ma'ana kai blocking screen saver din, ba lallai ka kashe handset din. Phone book ya zama ba sunan ne a bayyana ba, haka background din. To in yana ciki ba a ganin background ɗin a waje, zama plain background ne, to wannan kuma babu komai insha Allah. Domin sanda ka maida background ɗin ya koma ciki, yanzu ya koma computer language ne, is no more Allahu a jiki. To wannan wasu bayanai ne dai masu tsawo, muna fatan ɗan abin da aka samu kaɗan, amma yana daga wani, akwai lecture da na haɗa wanda na ce zan gabatar da ita a Zaria. Title ɗinta ita ce GSM. Wannan matsala tana daga cikin abubuwan da nake so in tattauna a kai, saboda shubuha ce, matsala ce tana damun mutane a kai. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Za mu saurara anan sai mako mai zuwa insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.